Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga sharar fage daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Bayan mika jerin sunayen waɗanda aka tantance don zama minista da shugaban majalisar dattawa Bukola Sarake ga shugaban Buhari, an fara yi wa ministocin bita kan tsarin sabuwar gwamnatin. Hadi Sirika na ɗaya daga cikinsu.
Manufofin jam'iyya ita kanta wadda a kanta ce aka zaɓe mu.
Amina Muhammad ɗaya ce daga cikinsu.
A kan shi aka zo aka yi zaɓen, canji ne ake so wanda zai taimaki kowane ɗan Najeriya.
Sawaye da hannayen roba da shirin manara na Izala ya taimaka wa masu bukata 360 sun iso daga India. Abdullahi Digi shi ne jagoran shirin.
Kungiya ta tusaya musu. Saka musu wannan abubuwa, wallahi na yi farin ciki da wannan kuma project din ya ci nasara.
Ita ko hukumar hada-hadar kasuwanci ta teku za ta kafa tashoshin sauke kaya na kan tudu a Plateau, Funtuwa, Kano da Borno. Gwamna Lalo na Plateau na farin ciki.
Na fi son mutane su je Jos, yanzu ana zaman lafiya, muna roƙon mutane zo a fara kasuwanci.
Shi ko gwamna Muhammad Abubakar na Bauchi ya shiga yarjejeniya da kamfanin Gazprom na Russia don ci gaba da binciko albarkatun fetur da iskar gas a jihar. Nasura da Mali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. The voice of America.
Haka, to yanzu za mu kada zauren mu na tattaunawa. Wasu ƙwararru sun ziyarci ofis ɗinmu da ke nan birnin Washington. Don haka, yau a maimakon zaman da zauren ke yi a Bauchi, zai gabatar da zaman da yi a nan birnin Washington da ƙwararrun kan alƙiblar da Najeriya ta sa gaba. Zauren zai koma Baucin Yakubu wurin Abdulwahab Muhammad bayan gabatar da zaman na Washington. Malaman da aka yi zaman da su sune Professor Usman Bugaji, masani a fannin kimiyyar siyasa da zamantakewa a Najeriya, da Dr. Usman Dallami Muhammad na cibiyar nazarin harkokin majalisun dokoki a Afirka da ke Abuja, Najeriya, da kuma Mr. Shamaki Peter Gat na kungiyar tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya, NSRP a takaice da ke Jos, Najeriya. Amma an ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. Bari mu fara da Professor.
Sunana Usman Bugaji.
Sunana Usman Muhammad.
Sunana Shamaki Garpita.
To, kamar yadda kuka sani, Najeriya ta shiga wata muhimmiyar marra. Da hakanan za mu so Professor ya fara mana da fashin bakin alƙiblar da yake ganin an fuskanta a Najeriya a siyasance.
To, har yanzu ana ƙoƙarin kura ta natsa a ƙara gane ina aka sa gaba, amma duk da haka da kwai abubuwa kamar guda uku wanda tun lokacin da ake yaƙin neman zaɓe sun fito ƙarara, kuma har yanzu su ne shugaban ƙasa ya sa gaba. Na farko, harkar tsaro. Na biyu, harkar yanda za a hana rashawa da cin hanci. Na uku, ya za a samu tattalin arzikin da zai samu ma matasa aikin yi, tattalin arzikin kasar yadda zai isar da sauki wajen al'umma da sai da tana shan wuya. To, waɗannan abubuwa har yanzu ka iya cewa su ne, amma ya za a yi su dalla-dalla da waɗanne irin matakai za a ɗauka? To, wannan har yanzu muna jiran kila sai in an gama kammala majalisa ta ministoci, da ministoci za su fara yin magana akan kowane yana magana akan menene gwamnati ke son ta yi a ma'aikatarsa. To, anan ne za mu iya ƙara gane waɗanne irin matakai, wato kamar tafsirin abin da ake son a yi zai fifita idan aka ce ga ministoci. Kuma babban al'amari shine kasafin kuɗi, domin shi kasafin kuɗi ba wai kawai abu bane ba na lissafi a ba wannan a ba wannan, a'a, yana nuna ina gwamnati hankalinta ya karkata, domin arzikin ƙasar ina ya tafi. Ko da gwamnati tana wata magana daban, idan ka duba arzikin ƙasa ko kuma wannan rabon arziki da ake yi, aka ga ba a kai shi inda gwamnati ke magana ba, to kaga ba magana kenan.
Hakan.
Amma inda da kwai magana kuma an yadda, to ya kamata wajen kasafin kuɗi ka ƙara ganin abinda ake magana da baki, to ya tabbata a aikace.
To, tunda ike Professor ya fara koko ya shiga batun da ishafi kuɗi, za mu so a Dr. Usman ya duba mana da ike an fara ɗaukan matakai da suka shafi mallakar kuɗi a bankuna, kamar cewa da ake ɗan Najeriya ba zai iya mu'amala da dala ba sai ya bi wasu ƙa'idoji. Shin yaya yake ganin wannan mataki koko matakan za su shafi tattalin arzikin Najeriya?
To madalla yanzu dai yana ma shafa, ba wai yaya zai shafa ba, saboda duk wanda yake Najeriya ya tashi ya kwana tun da aka rantsar da gwamnatin nan da kuma matakai da suka dauka na tattalin arzikin kasa da kuma wannan asusu tilo guda na gwamnati da tattara bayanai da sata da aka yi, lalle mutane suna cikin haula'i, saboda haula'in da nace shine wato akasari ma'aikata ba su samu albashin su ba har yanzu, ba kuma sa samu akan kari, sannan kuma in ka san zaka bar kasan nan kai ka san cewa abubuwa sun canja ainu. Na uku kuma bankuna sun shiga taitayin su saboda babu wani mai kai dala a wurin, wato kan dai wa'innan abubuwa za su kawo alfanu, amma wasu masana da kuma mu masu hangen al'amari muna cewa wajibi ne a samu cewa akwai wasu kudade na tafiyar da ayyukan gwamnati wanda ba su shafi irin wannan takurawa ba, misali kaman tallafi na gwamnati wanda take baiwa ma'aikatu kaman ma'aikatan ilimi da kuma university da sauransu. Akwai ayyuka da suka tsaya cik ana jiran a saki wannan kuɗi domin a ci gaba, tallafi ne na wa'innan kuɗaɗe, sannan kuma da kuɗaɗe na juyawa na yau da kullun na siyan magunguna a wurare da dama na kiwon lafiya, wanda wannan ma babu shakka ya taba mutane da yawa. Ya dace a ce idan an dauko policies ko kuma ayyukan gwamnati haka, ya dace a duba shin wa'inni irin ayyuka ya dace a ce wa'innan ayyukan dama an riga an san da su kuma suna tafe, kada su tsaya domin a sha wahalan da ake ciki. Kuma zan kara da bugu da kari da abin da professor ya faɗa, cewa bayan bayani da yayi akwai kuma alƙawari wanda gwamnatin APC ta yi wa mutane, ya dace a ce wannan alƙawari da ta yi lokacin campaign ta duba su ta fara aiwatar da su. Sannan akwai manifesto ɗinta ko manufa nata wanda ta bayyana a yanan gizo da ko ina wanda muka karanta, ya dace a ce da alƙawari da ta yi da manifesto ɗinta da wa'innan maganganu da professor yayi, ya dace a ce ta dunkula su ta fara aiki idan aka samu wa'innan ministoci suka fara aiki insha Allah.
To kafin mu koma kan batun da ya shafi kuɗi da ake bukata wajen gudanar da manufofin gwamnati, bari mu dan karkata kadan wajen tambayar shi Malam Shamaki Fita ya duba mana irin cewa matasa ke yi cewa ba a tafiya da su a wannan gwamnatin. Shin idan aka dubi kokarin da gwamnatin take yi wajen ganin abubuwa sun kafu sosai, batun matasa su ce ba a tafiya da su kana ganin ya taso?
To a gaskiya kam sanin kowa ne cewa wannan gwamnati ba su fara tafiya da matasa ba. Duk gwamnati za su yi tafiya da matasa ya kamata daga yanzu an fara tafiyan. Dan matasa ne suka fito suka taimaka muka samu wannan gwamnatin APC yanzu a state da yawa kuma da federal level. Dan haka ya kamata a ce dan damuwanmu ma da ya bamu tsoro shine a ministerial appointment da aka yi kwanan nan ko kuma selection da aka yi. Ba mutum da zamu iya rikewa mu ce ga namu nan da yake representing interest in matasa ko youth. Na ji mutum da wanda mu ice ya zo kusa da matashi shine 48 ne ko 7 haka. To ka gan ba inda dai a ce gwamnati ya ce na so yi abu ya taimaka matasa, matasa ba su kan tebu.
To kafin mu je wajen professor, ba ka ganin da ike gwamnatin ta ce kokari take ta tabbatar da ganin abubuwa sun kafu Najeriya ta zauna da gindinta, ba ka ganin watakila shi isa ba a zo ga batun gayyatar matasa ba cikin gwamnatin?
Ina ai ya kamata a fara tafiyan da matasa tun yanzu. Dan na tabbatar ma cewa akwai matasan da su iya taimaka sosai dan gwamnatin nan ya tafi da kyau.
To Malam Shamaki, kafin mu dawo gare ka bari mu koma wajen professor. Professor, kwanan nan koko cikin kwanakin nan da aka kabullo da wani tsari na tabbatar da cewa dan Najeriya yayi register ya mallaki abinda ake kira birth verification lamba, wato wata lamba ce wacce duk kudin da ka sa a Najeriya koko zaka fitar a Najeriya, wannan lambar za ta tabbatar kai ko kai waye, za a tabbatar kai ne da kuma shi wanda zaka tura mai kudi. To an ce an kammala wannan koko za a kammala wannan aiki na baiwa ƴan Najeriya lamba, me isa ba za a sa wannan tsarin ya ci gaba ba duk lokacin da zaka bude asusun banki ka je a baka wannan lambar in kana nan kasar misali ka je ka ofishin jakadancin Najeriya saboda in aka ce an dena bude asusun banki kenan ya kake ganin wannan tsarin
to da kwai tsare-tsare da dama da ake magana wannan ɗaya daga cikin su ne wanda ni a fahimta ta ita kanta gwamnatin bata tsaya ta yi nazari mai zurfi ba ta fahimci tasirin da irin waɗannan matakai za su dauka kamar abu ne suke yi haka a gurguje ko kuma in ce a cikin duhu ya kamata a jawo hankalin gwamnati ba ta tafiya akan wannan tsari domin za a iya samun kurakurai da za su iya haifar da abubuwa marasa kyau kamar yanzu lokacin da shi Dr. Usman yake magana ya yi magana asibitoci saboda wasu matakai da aka dauka ba su da kuɗin za su saya kaga wannan zai kai ga mutuwar mutane a asibitin Gambasawa ba a Zaria kwanan nan kuma shi ma ya sani kuma dukkan kuke da kun ji labari an kawo yara guda biyu saboda rashin abinci ɗan ƙanana yara ɗaya nan ya rasu ɗayan ma jama'a ne suka kawo ɗauki ita kanta gwamnatin bata iya wani abu ba abun nufi ya kamata gwamnati ta rika nazari mai zurfi kuma ta rika sauraron waɗanda yake wato ma'abota ilimin abun ne domin kuma nan wurin kwanan baya ba dade ba ɗan kwanaki lokacin da sarkin Kano Sanusi ya magana cewa ya kamata a duba abubuwa biyu da ita kanta karfin nairan in ta kama a rage ta da kuma maganar mai wannan tallafi na ƙarya da ake biya mutane ake kwashe kuɗin ƙasa to sai na ji kuma kun tafi kan titi kuna jin ra'ayin mutane ba laifi a ji ra'ayin mutane amma shi al'amari na ilimi wato da kai abinda ake cewa ahlul zikri wato aya tana cewa fasalu ahlul zikri in kuntum la ta'lamun wato idan baka san abu ba ya kamata ka binciki wanda shi kuma wanda ya magana nan in ma dai ba limami bane ba ratibi na'ibi ne ko kuma yana cikin sahun gaba akan sanin tattalin arziki na Najeriya to irin waɗannan mutanen ban ce su mutane za su iya kuskure amma dai wanda ya san abu da shi ake yi wanda bai sani ba laifi ya faɗi ra'ayinsa amma ya kamata shi ma ya saurara ya ji kaga wahalar da ƙasar take ciki yanzu shi ina jin Dr. Usman ya takaita kuma inda akwai wani abu da ya kamata gwamnati kuma na san shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mai sauraron rediyo ne ina fata Allah zai sa ya saurari wannan
Professor kafin mu je ga
to kafin mu je can
nisa
to bari
mu da abin da ya shafi ƙasar nan matsalar da ƙasar nan ke ciki
na'am
talaka da yake sauraron ka yanzu zai ce watakila ka fahimci abin da shi sarki Sanusi ke nufi game da cewa wannan batun tallafin yaudarar 'yan Najeriya ake kamar na fashin bakin abin da isa ya ce haka
to ai maganar da yayi magana ce wanda ba haiwa ya fara ta ba
haka
yayi shekara nawa yanzu yana maganar nan mu kanmu a cikin kungiyoyin mu a Kaduna da abun ya dan daure mana kai mun kira babban taro muka kirawo masana akan tattalin arziki muka dauko su daga kudu daga arewa daga tsakiya daga ko ina aka tattauna muka zauna muka fahimci al'amuran muka fahimci wannan tallafi da ake cewa wasu ƴan bokon ƴan Najeriya ne suka hada baki da ƴan tafiyar da harkan man Najeriya suke sace kuɗin jama'a saboda haka duk wannan kururuwar da ake in an cire jitalaka
zai kariya
ƙarya ne idan aka tsaya aka bincika abin sosai don mu mun zauna mun saurari masana
wato ana yaudarar sa
bi yaudara ake yi wuri ne wanda aka gashi nan lokacin da in ka duba abin da ake din da aka zo zabe na 2011 ai tallafin sai da ya kai kusan ninki uku a abin da za a ke yi miyasa saboda hanya ce ta fitar da kudin zabe
wato professor kana nufin ƴan boko ke amfani da sunan talaka suna satar kudin mai Najeriya
kuma ake ma tunzur talakan bai gane ba
don kai ya yarda a yi in aka daina wannan batun rangwamen watakila talaka zai fi amfana
kai talaka zai fi amfana waɗancan mutanen su za su rasa
wato sarki ya yi gaskiya kenan
yawwa ni dai iya fahimta ta kuma na san masana ba shi kadai ba da dama sun yi magana akan waɗannan abubuwa saboda haka hakika ya kamata a rika duba abinda ma'abotan ilimin abu suke magana.
Lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma ‘yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Tijjani Bala Ƙala Rawi da ke Kanan Dabo da Rabaran Audu Bakwai da ke Matazu jihar Katsina, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa ga Sheikh Ƙala Rawi.
Bismillahir Rahmanir Rahim, sallallahu alal nabiyil karim. Da farko dai muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya bar mana kasar mu a dunkule. Wannan wata ni'ima ce da Allah yi wa Najeriya. Na biyu, ya kamata mutane da suke wa jiran Buhari kyakkyawan zato to fa su dauka jiran Buhari mutum ne. Kasar ba irin ta zamanin jiran Buhari bane na da. Shi kansa jiran Buhari ba jiran Buhari bane irin na da. Arzikin kasar ba irin na da bane. Al'ummar kasar ba irin na da bane. Da'a ta mutanen kasar da biyayya da ganin girman shi a gabanni ba irin na da bane. Saboda haka wajibi mu bi shi da addu'a. Mahdimi musu addu'a gaba ɗaya, Allah ya hada mana kansu waje guda. Abu na uku wanda nake so nuna mutane, tattalin arziki yana hannun Allah. Mu roki Allah kada mu dogara da jiran Buhari. Mu roki Allah mu tuba, mu yi istighfari, laifukan da muka yi Allah ka yafe mana. Wannan shi zai sa mu zama masu arziki mai albarka. Sannan shugabanni waɗanda aka rantsar, gwamnoni, ciyamomi, shugaban ƙasa da makamantansu duka, mu yi amfani da abin da Annabi ya gaya mana don mu zauna lafiya. Shi mulki yana da suna guda uku, na ɗaya zargi, na biyu da na sani, na uku azaba ranar alƙiyama, sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsere da shi. Abu na hudu, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, duk mutumin da aka ba shi amana ta mutane guda goma ko sama da haka, sai ya zo ranar alkiyama a ɗaure, ko adalcinsa ya kwance shi ko zaluncinsa ya kai shi wuta. Sannan ya sake cewa Allah wanda duk aka ba shi amanar al'umma ta ya tausasa masu, to Allah ka tausasa masa. Idan ya kuntata musu, Allah ka kuntata masa. To sannan sai abu na ƙarshe, maganar makiyaya da manoma. Tsakanin manomi da makiyayi an yi zamanin Annabi Dauda alayhi salam. Annabi Dauda yi hukunci akan noma da kiwo, Annabi Sulaimani ya warware hukuncin ya yi gyara. An dade ana rigima tsakanin mai noma da abin nan, ba akwai dogon zance yana nan gaba.
Shi ma Rabaran Audu Bakwai ya ci gaba ne da kiran ahimmantu ga wanzar da kwanciyar hankali cikin al'umma.
Assalamu alaikum ƴan uwa na 'yan Najeriya. Ni mai suna Rabaran Audu Bakwai daga Equa Church Matazo a jihar Katsina. Ina gaishe ku musamman da fatan alheri. Kowa ya hakuri da abin da Allah ya bashi. Hukuma ta ɗauki matakin da ya dace akan mara gaskiya. Mara gaskiya kuma ya mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma. Hukuma kuma ta bi ka'ida, ta bi kadi, ta yi abin da ya kamata. Domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙƙinsa. Gandu ga wanda gandu ya wajaba. Saboda haka mara gaskiya a bashi rashin gaskiyar shi, mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiyar shi. Ba damuwa zaben ku akai. Ba daɗi ka ji can kwaram haka tsakanin manoma da makiyaya, tsakanin ɓarayi, ƴan fashi da masu dabbobi. To duka dai Najeriya ce. Wannan shugaban ƙasa ana shaida shi. Kowa yana shaida shi, mata suna shaida shi, maza suna shaida shi. Idan haka ya kamata, to mu ma malamai ko ƙananan malamai mu ma muna shaida shi. Mu nemi shi addu'a don Allah ya bishe shi, don Allah ya zauna da ƙasar lafiya. Ban ga dalili ba. Marashi kuma zai ce da siyasa ya kwata wurin wani, don me ba za a roƙa ga Allah ba? Da yake Allah ya ce ba zai tauye mana ba, kuma zai ba kowa a yalwace. Wanda ya kamata su yi magana, hukuma ya kamata tana magana kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya. Wani lokaci abin da ke faruwa sai tsaya ma gaskiya. Hukuma fa hukuma ce daga Allah da ya mu sai hukuma, kuma Allah da ya mu kuma shi ya sa hukuma, kuma ya yarda hukuma kuma ta amin ta hukuncin da ya kamata. Shugaban ƙasa, mu ne maka addu'a, mu ne maka fatan alheri, muna son mulkinka ya ci gaba. Amma yadda ake yabanka mai adalci, to ka ci gaba da adalci. kuma gwamnoni ya kamata ku basahu ku yi abin da ya kamata. Dan nan muke fatan alheri, muke kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da iyaye a kwafi ƴaƴa su yi abin da ya wajaba. ƴaƴa mu zama da biyayya ga iyayenmu. Iyaye ku yi abin da ya kamata a kan zancen haihuwa. Malamai ku faɗi gaskiya cikin wa'azinku yadda Allah ya nuna muku. Rabaran Audu Bakwai daga Ekwa Church Bakazo a jihar Katsina. Nagode.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jiɓan. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana.